sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 1 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin hatsar ma'adanai dake yankin tsakiyar Sabia yayin sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20. A jawabin sa na daren jiya Alhamis shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu general din soji biyu daga mukaman su. Sannan wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Korea ta Kudu sun yi karo a tarren sama yau din nan Juma'a a yayin wani atisaye inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya bace.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da jimami dangane da harin da ƴan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa dauke da garuruwan fasinjoji a tsakanin Abuja zuwa Kaduna lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 8 waɗansu a ciki suka jikkata yayin da wasu kuma ƴan bindigar suka yi garkuwa da su.
Wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiyar harkokin tsaro wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a Najeriya wannan abun ba zai bashi mamaki ba.
Za kuma mu ji cewa a yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirya wa watan Ramadan farashin kayan abinci yayi tashin gauran zabi a kasuwannin Yamai a jamhuriyar Niger. A jamhuriyar Niger din kuma aika-aikar da ƴan bindiga akan hanyar Burkina Faso zuwa jamhuriyar Niger ke yi ta fara jefa matafiya cikin halin zulumi gani yadda a wannan lamari ke kara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin hakar ma'adanai dake yankin tsakiyar Sabia yayin sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20 a cewar gidan talabijin din kasar ta Sabia RTS a takaice. Hatsarin ya auku ne a wurin hakar gawayin kwal na garin Soko da misalin karfe 5 na safi a gogon yankin. RTS ta ce wani sashin ramin hakar kwal din ne rufta kan mutanen ciki. Shugaban asibitin Alexinak da ke kusa da wurin, Roger Job Zinodovic, ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani. RTS ta ce akwai masu hakar kwal 49 cikin ramin lokacin da hatsarin ya auku, ba a dai ba da ƙarin bayani ba nan da nan. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu. Shugaba Volodymyr Zelensky ya kira janar-janar ɗin matsorata. Ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar. A yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin Kherson. Shugaban na Ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa, to amma sannan a hankali za a ladabtar da dukkaninsu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kwace ton 14 na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus 12 jiya Alhamis a kudancin Ukraine. Kayan agajin sun haɗa da abinci da kuma magunguna. Yau Juma'a ana jira a birnin Mariupol na kudancin Ukraine a ga ko shin Rasha za ta mutunta alƙawarin samar da wata 'yar maraba ta jin ƙai wadda za a yi amfani da ita wajen shigar da kayan agaji cikin birnin da kuma wajen kwasar jama'a daga cikin birnin. Har yanzu muna sa rai muna harmar dosar Mariupol, to amma har yanzu ba a tabbatar hakan na iya yiwuwa ba. A cewar Ewan Watson, wani mai magana da yawun kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa a yau din nan Juma'a. Jiya Alhamis dai, sojojin Rasha sun tsaida tawagogin kayan agaji da kuma motocin bus masu kwasar jama'a. Babban jami'in diplomasiya na ƙasar Turkiya, Mevlut Cavusoglu, ya faɗi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin jiya Alhamis cewa ƙasar Turkiya na ƙoƙarin sake kawo sassan biyu kan teburin tattaunawa.
An jima kanan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. ‘Yan Najeriya na ci gaba da jimami dangane da harin da ‘yan bindiga suka kaiwa jirgin ƙasa dauke da ɗaruruwan fasinjoji a tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane takwas waɗansu suka jikkata yayin da wasu kuma ‘yan bindigar suka yi garkuwa da su. To sai dai ƙwararru da ke nazari akan al’amuran tsaro a Najeriya na cewa hukumomin ƙasar ne ba sa aiki da shawarwarin masana kamar yadda ya kamata. Mahmud Kwari ya zanta da Detective Awwal Bala kan batun.
Wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiyar harkokin tsaro wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a Najeriya wannan abun ba zai bashi mamaki ba. Dama akwai hasashen hakan za ta faru tantini kuma mun sha fadawa gwamnatin tarayya mun sha fadawa gwamnatin jihohi har da gwamnatin local government cewa dole ne a Najeriya harkar tsaro sai an dauki matakin proactive measures wato matakan gaggawa kafin matsalar ta zo ai makan da karki ai maganin ta. To amma Najeriya reactive measures ake sai matsalar ta faru sannan a ce za a dauki mataki. Ita a harkar tsaro duk lokacin da sai matsala ta faru to ba security kake ba wani abu kake na daba. Na biyu mun riga mun fadi solution tintini mun dade muna cewa Najeriya ba za ta samu tsaro ba lallai sai an aiwatar da abubuwan nan guda biyu. To in aka aiwatar da abubuwan nan guda biyu za a samu saukin tsaro 70% a cikin harkokin tsaro da ake da shi wato na farko muka ce ai forest marshal jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka wanda ba su da aiki sai a dazuzzuka. Wannan lamarin da ya faru na jirgin kasar nan idan akwai forest marshal ba wannan labarin ba za ma ka ji wannan ba wannan abun ba zai taba faruwa ba. Sannan na biyu muka ce ai center for intelligence research wannan center idan akwai ta abubuwan da za su faru wata uku za a yi bincike za a gano menene zai faru kuma za a faɗi ya za a yi maganin abu. Wayannan abubuwan guda biyu su Najeriya take bukata.
Kun dade kuna magana forest marshal din nan kuma kamar watakila gwamnati bata kai ga daukar mataki ba isga abin da yake faruwa menene a wannan gaba ya kamata kuma hukunta
su. Muna roƙon su ne da cewa su taimaki Najeriya su taimaki mutanen Najeriya su taimaki talakawan Najeriya amma da masu kuɗin cewa a daure a kalli shawarorin nan wato idan ba a dauki matakin proactive measures to gaskiyar magana cewa wata rana ma jirgin saman ma ba zai shigo ba
kamar ya
wata rana har airport din ma za a zo a dauki mutane amma hana shiga jirgin saman ma kwata-kwata da suna da bomb din da su dasa ne su tara jirgin kasa akwai wanda yi wannan tunanin da ana tunanin ma suna iya tara mota ne suke iya tara mota da kabayan suka fara tara jirgin kasa
abinda yake daurewa ƴan Najeriya kai shine ya za a yi wannan abu bayan sallar isha'i da almuru misali kuma da safi aje a tar hanya hayo
to ai abinda yake faruwa ba adad cikakken tsaro a dazuzzuka ba adad control da dajin ai a daji suke zaune ta daji suke fitowa an sun kawo mutane dajin suke shiga da su to dan me gwamnati ba za ta wace dajin ta zama ita cike da iko da dajin ta ba in baka da iko da jin ka to ga ya mun abin da zaka iya yi a ciki ai duk kafashin da suka ci gaba wanda suke tsaro ya inganta a can wajen dajin su suka samu iko da dajin su shi yasa suke yanda suke so a harkar tsaro shi yasa tsaron su ya inganta da zarar baka da iko da dazuzzukan ka to baka da iko da kauyen ka wanda bai da iko da kauye kuma bai da iko da birni to kaga kenan matsala ta faru.
Detective Awwal Bala kenan mai sharhi kan lamarin tsaro. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran.
To Hanifa wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta Kudu sun ci karo a sararin sama a yau din nan Juma'a a yayin wani atisaye inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu shi kuma na hudu har yanzu ba a ma san inda yake ba a cewar hukumomi. ‘Yan kwana-kwana sama da 30 da masu ayyukan ceto sun fara binciken inda jirgin ya faɗo a cewar kafar labarai ta Yonhap wadda ta samo bayanai daga jami'an kwana-kwanan. Hatsarin ya faru ne da nisan kilomita 6 kudu da ƙaramin filin jirgin sama na KT-1 da ke birnin Sachon na kudu maso gabashin ƙasar da misalin ƙarfe 1:30 na yamma agogon yankin a cewar rundunar sojin saman. Duk da kokarin ceto rayukansu da suka yi matuƙa jiragen uku sun mutu sannan ɗaya kuma ya ɓace a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani ta ƙara da cewa ta kafa kwamitin binciken gano musabbabin hatsarin da kuma ɓarnar da ya haddasa. Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga kasar Mali da kawayenta da su sauke nauyin da ya rata a wuyarsu a matakin kasa da kasa yayin da ake dada nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin kasar ke yi a yakin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsauraran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa, Antonio Guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yaki da ta'addanci da Mali ke yi din kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula, a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta AFP ta samu jiya Alhamis. Ina mai jaddada muhimmancin nauyin da ya rata a wuyar kasar na amfani da duk ikonta wajen ganin ana aikata daidai da kuma tabbatar da cewa matakan soji da take daukawa ciki har ma da waɗanda kawayenta ke daukawa sun kasance kan ka'idar ƙasa da ƙasa, a cewar shugaban na Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe jiya Alhamis, shugaban Tunisia Kais Saied ya ce ba zai gudanar da zaɓe cikin watanni uku bayan rusa majalisar dokokin ƙasar a wannan satin ba, wanda wannan mataki ne na farko na salon mulkin kama karya bayan da ya tura akasarin madafun demokaradiyya can gefe. Jam'iyyu daga bangarorin demokaradiyyar kasar ta Tunisia da kuma kungiyar kwadago mai dimbin tasiri a kasar sun yi nuni da kundin tsarin mulkin kasar wajen buƙatar shugaban kasar ya gaggauta gudanar da zaɓe bayan da ya ce zai rusa majalisar dokokin kasar ranar Laraba. Ban san inda suka samu irin wannan fasarar ba, a cewar Said a bidiyon ganawarsa da Prime Minister Najla Budan da aka sa da dare a shafin Facebook na shugaban kasar. Jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka ta yi matukar damuwa da rusa majalisar dokoki da Said ya yi.
A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar Niger. A yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirin watan azumi Ramadana, farashin kayan abinci yayi tashin gauran zabi a kasuwannin yammai a jamhuriyar Niger. Sai dai 'yan kasuwa sun ce tsadar kayan abincin ba abu ne da Niger kadai ke fama da shi ba, domin sauran kasashen duniya ma na fama da hauhawar farashin kayayyaki. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Niamey.
A duk lokaci irin wannan na azumin Ramadan, musulmi kan gudanar da shirye-shirye na musamman domin ganin azumi ya zo musu a cikin sauki da kwanciyar hankali. Muhimmi daga cikin abubuwan da suke tanada shine kayan abinci. A bana, farashin kayayyakin masarufi da dama ne tashin gobran zabi a kasuwannin birnin Niamey daban-daban. Al'amarin da wasu ke cewa ya jefa al'umma cikin wani hali na kakanike yi, musamman ma masu karamin karfi.
Irin abubuwan da ake amfani da su cikin watan azumi duka sai tashin gobran zabi. Dauka daga hatsi ana amfani da shi kula cikin watan azumi, sannan ga sukari ana amfani da shi cikin watan azumi, sannan ga abin da ya shahin mai da sauransu ana amfani da su cikin watan azumi, ga kuma shinkafa. Babu abin da za ka je ka saya yadda ka saba sai shi wata azumi da ya zo ya linka linkin baninki. Mu dai mun zuwa ma gwamnati idanu, sannan mun zuwa ma 'yan kasuwan mu idanu.
'Yan kasuwar birnin Niamey sun ce tsadar rayuwar da ake fama da ita a wannan lokaci abu ne wanda za a iya dangantawa da matsalar tsaro da annobar coronavirus da wasu manufofi na gwamnati.
Kaga yau sanin kowa ne cewa wannan matsala ta tsaro don ta shafi aikace-aikace da muke yi, misali na bisa gonaki da bisa garka. Kaga wannan dole zai saka abinci ya zama ya yi karamci, ko kuma abubuwan masarufi ya sa sun yi karamci, shi kuma duk abin da ya karamci to zai zama ta kuɗin shi ya hawa. Na biyu, akwai wanga al'amari na COVID. Sa'annan kuma kaga nan ga wannan reform da anka zo anka yi ta misali bisa ga harkan tattaro TVA ta wannan mashinkin wanda ake ce mafaktir sassife, kuma sa'annan ga wannan matsala ta Ukraine. Kaga yau kamar yadda kuke cewa duniya ta koma tarihin hannu, duniya ta koma gari ɗaya, kadiba dai kake inda Rasha take, amma kadiba abun yau ya shahiru.
Speaker, to azumi bai zo ba, ka gani an kai har jika 30 da dala 100 maimo kwanakin nan, wallahi ya yi kyada bido an kai jika 30 ba dala 100 nan tunda ka auna da ba jika da 40 ne kaya bai sauka. Shinkawa an kara amma bai kai wannan ba, zama hali yau mutum suna samu jika 10 da dala 100.
To sai da bangaren kayakin lambu waɗanda ake samun karuwar amfani da su a lokacin Ramadan, ana iya cewa al'amarin ya zo da dan sauki idan ka kwatanta da barawar haka a cewar masu gudanar da wannan sana'ar.
Gaskiya ga yanzu dai ga dan hali na dan yin kayayyaki ba mu ga dai wani abu ba wanda aka tsara ga halin da yanzu ko ga halin da yau ce babu wani dan yin kayan da aka tsara tun da zaka kama tun daga tumatir tonka albasa kwambitar duka ba ba su abu ne masu tsada ba tun da bara a haka kilon kwambitar yana wajen dala 100 amma yanzu na kasuwa kilo guda guda ma dala 60 ake kai da shi kina ga ganin ma an samu wata ruwa ko ba su tsaya ba
domin rage wa al'umma radadin tsadar rayuwa a cikin watan Ramadan gwamnatin Nijar ta dauki wani mataki na rage kudin haraji ga wasu kayayyaki da aka fi amfani da su a cikin watan musamman masu ga da garin fulawa da man da kuwa da dai sauransu. Yusuf Abdullahi ta Skar VOA daga Nyamei Jamhuriyar Nijar.
Akan batun tsaro kuma aika-aikar da ƴan bindiga akan hanyar Burkina Faso zuwa Jamhuriyar Nijar ke yi ta fara jefa matafiya a cikin halin zulumi. Ganin yadda wannan al'amari ke ƙara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwaftan juna. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumini Barma, ya yi hira da wani ɗan jarida Abdulrazak Ibrahim da ya yi bi hanyar Wagadugu zuwa birnin Yamai, kuma ya ce lokaci ya yi da jami'an tsaro za su raka motoci daga wannan ƙasa zuwa wancan don kare matafiya daga irin waɗannan hare-haren.
Buda ta farko da muka shiga ta Burkina Faso, bayan ƙare bincike da aka kawo mu shiga mabar takardunmu, sai an ka ce muna mu ɗan dakata kaɗan. Ɗan bindiga sun hito amma idan Allah ya sa sun wuce sai mu tai. To wani da Abu Sababur shi ya kama labarin. To ina mamaki ya za a ce a kilomita 5 da inda muke a ce ɗan bindiga sun hito. Sai ina magana da wani cewa su ba wasu izinin su kai wani hari su ya kasu nan ne su ana da buda. To kaga irin wannan inda Allah bai sa wannan mai mutuwa zai faɗa muna ba. To sai a ce kenan da mu hada kaga zo mu kenan.
Daga lokacin da ka tafi Wagadugu kuma ka dawo nan birnin Yamai, kamar ka ji labarin wani hali da aka yi a tsawon wannan lokaci?
Yadda mun kai shiga a dawo muna motar tarmidonmu ita ɗan bindiga sun kawar tarya, sannan sun ka tare gudan na wuri sun ka kone da sun kashe mutane da a cikinta. Bayan wannan kuma yayin da zan dawo an ka ci wannan mu tsaya wata mutar na kiyar taka ta tashi ita Allah ya sa motar bangaren dawowa ne ba bangaren zahiya ba ta taka na kiyar sannan ka tsira ba sannan ka kwashi wajen awa gara da wani abu sannan suna binciken na kiyar da wadda ba tashi ba an ka yi data da wata tattar da motar an ka kwashe gawar da motar ta yi da motar ta lokashe an ka mai ta an kira saman titi an ka mai ta gehe.
Irin abubuwan da ke wakana a wannan yanki na tsakanin Nijar da Burkina Faso a taka fahimta menene ke faruwa ta'addanci ne ko kuwa a aika-aikata irin ta ƴan bindiga da ke kokarin yi wa jama'a kwace?
To wallahi akwai duka kasa akwai su wani ƴan ta'adda akwai kuma waɗanda ƴan zamanigari banza waɗanda wani cewa banduna duka kilomita 540 ne tsakanin Nijar da Burkina Faso. Akwai rashin ba da bayani ko musanyen labarai tsakanin ƙasashen biyu. Idan a ce ke Burkina Faso kije labarin ƴan ta'adda za su kai koko za su wani abu me yasa ba za ka ɗan makwabcin ki kasar Nijar ba ita wata ɗauki mataki? Su kansu ƴan bindigar suna san labarai ga mazana karkaran nan kuma suna labari tsakanin su da awawwaci da ba su tsari suna da kokarin samun labarai ku da a gwamnati su kutum ba kuma idan kanin ku domin tattara irin wannan bayanai ba don magance matsalar da kuke fuskanta.
Wasu na ganin kamar lokaci yayi da ya kamata a fara amfani da tsarin nan na yadda jami'an tsaro za su fara yi wa motoci rakiya akan hanyoyin da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso.
Hanya biyu ne masu shiga Burkina tsakanin Nijar, ita wacce ba mutum ta rufe ta fara gurma yanzu wannan da aka saura kuma ana so ana mutane binta in sojojin Nijar sun kare kayan sun ka zo baki wata buɗa su tsaya su kuma Burkina su ɗauka su karasa. To ina jin idan an yi haka to wallahi za a samu ita kuma za a magance ta tun da ba a san da aka yaki ba kuma mutanen nan ba a san me suke so ba.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin wasu manyan jaruman Hollywood a nan Amurka. A lokacin da ake bikin karrama jarumai da fina-finan da suka yi fice na Academy Awards ko kuma Oscars. Lamarin da har ya kai ga mari. Mutum da kuma har yanzu ake ci gaba da cece kuce a kansa a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda aka ji a shimfidar shirin. A ranar Lahadi ne aka samu sabani tsakanin jarumi kuma mawaki wato Will Smith da Chris Rock, wanda shi ma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood a nan Amurka. Yayin da ake bikin karrama jaruman da suka yi abin a zo a gani na Oscars da ake yi a duk shekara. Lamarin da ya faru ne a lokacin da Chris Rock cikin barkwanci ya yi ba'a akan yanayin gashin kan matar Will Smith, wato Jada, wacce baya-bayan nan ta aske kanta kusan talkwabo, saboda wata larura da take damunta da ake kira alopecia. Kalaman barkwancin dai bai yi wa Will Smith daɗi ba. Nan take ya tashi daga cikin ‘yan kallo, ya nufi dandalin da Chris Rock yake gabatar da shirin. Ya wanke shi da mari, wanda hakan wani abu ne da ba taɓa ganin irinsa a tarihin bikin na Academy Awards ba. Daga baya dai Will Smith ya ba Chris Rock haƙuri, inda ya nuna cewa abin da ya yi bai dace ba yana mai nuna nadamarsa. To wannan lamari dai ya janyo cece kuce a daukacin Amurka, inda jarumai, mawaka, masana da masu bibiyar fina-finan Hollywood, kai har ma da masana a fannin halayyar ɗan Adam, suka yi ta tsokaci a kai. Alhaji Sani Ma'azu fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya da kuma Nollywood da ke kudancin kasar. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar tarho, inda na fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan al'amari, amma ya fara ne da yin bayani kan bikin na Oscars.
Wato dandali ne da ake bayar da tambun yabo ga manyan jarumai a duniya. Kuma Oscars taro ne da duk duniya ke miliyoyin mutane suna kallo a talabijin. Taro ne da ake bashi matukar muhimmanci a cikin al'umma baki daya. To wannan abu an yi shi kusan a idon kowa da kowa, shi ya sa abin ya ɗauki hankalin duniya baki daya. Abin da ya faru a wannan rana ya ba kowa mamaki. Mutane ne sanannu a duniya baki daya. Wato Will Smith an san shi babban jarumi ne, kuma wanda yake kan wasa. Ita cikin abin da kowa ya sani a kan Will Smith shi ne yadda yake da san iyalinsa. Kuma haka shi ma Chris a gefen Chris Rock shi mutum ne wanda duk wanda ya san stand up comedy ya san yanayi ne na barkwanci. Akan ba mutane da dariya, amma ana yin amfani, ana yin misalai da mutane, ana yin misalai da harkoki, ana yin misalai da abin da ya iya ɗauka a yi misali da shi a ba mutane dariya.
Kamar wani irin tasiri wani al'amari zai yi a fagen shirin fina-finai na Hollywood, abin har yanzu ana maganar shi a nan Amurka kamar ba zai kare ba.
Eh, wannan ba abin da zai kare da wuri ba ne. Abu ne da ina ga in ta ɗauro shekara guda nan gaba ma za a yi misali da wannan abin da ya faru. Saboda ko da yake bayan abin ya faru, shi ma ya bayar da sanarwa. Inda ya ba Chris haƙuri, ya ba ƙungiyar da take shirya Oscar ɗin haƙuri, ya ba duniya ma haƙuri baki ɗaya. To amma kar a taɓa tunanin wannan abu ne da zai kare a cikin ƙaramin lokaci. Saboda in ka duba ta wani gefe, dole irin wannan taro ya zama na akwai tsari, akwai tarbiyya, akwai yadda ya kamata a tafi da taron. Shin wannan mai da rubutun da kuce da irin wannan tsari da ya kamata a dinga ai a yanzu ne da kuri ga zaka ta sai ka zafi ya ce kuri da zaka ta da both side sauran su kuma yanzu ne da ake red card to inda a tarbiyyar shiga wajen da yadda kuma kaima cikan bin duniya ai yanzu ne da tarbiyya ya kamata a samu dukkan kanon a faraka ko kuma a tashi da ya sa ka tashi kai amma sannan akan ce akan dangane a shi mutum da ka tashi ka hautsu mutum yana gabatar da wani abu a kai irin wannan ta ata ka dawo ka zauna gaskiya in ma tashi da ne ya wuce yadda aka nuna shi ya wuce gona da iri to kuma a wani bangaren ya ka ga idan aka ce mutum ba shi da lafiya tun ya kamata a mai da shi abin da za ka iya mariyar sai ko ka yi barfanci a kan abin da ya shafi rashin lafiya na mutum to wannan ma magana ce da aka daɗe ana yin ta ko kuma za a daɗe ana yin ta.
A matsayinka na jarumi kuma mai shirya fina-finai da ba da umarni kamar wani darasi masu harkar nishaɗantarwa ya kamata su koya a wannan al'amari da ya faru.
To a gaskiya akwai darasi da yawa da za a ɗauka.
Alhaji Sani Ma'azu kenan fitaccen jarumi a masana'antun shirya fina-finai na Kannywood da Nollywood a Najeriya. To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu dora daidai inda zai ba mu amsar wannan tambaya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sani Ma'azu da Julie Lefis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman Bandi tare da Isuhu Suleiman Madattai da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Hamidu Kalalabuwa da Alisarkin Yaƙi daga ƙasar Ghana da fatan na faɗi sunayen daidai. Inda suka ce muna dab da shiga watan azumin Ramadana mai albarka. Muna kira ga 'yan kasuwa da kudi tsoron Allah ku sassauta farashin kayan masarufi domin talakawa su samu sauƙin rayuwa a wannan wata mai albarka. Sai saƙon Abubakar Lawal wanda ya ce don Allah ma'aikatan gidan wannan rediyo mai farin jini ku taimaka ku isan min da saƙo na zuwa ga 'yan uwa musulmi na Najeriya cewa ya kamata mu bi umarnin sarkin musulmi wajen ganin jinjirin wata da ɗaukar azumi gaba ɗaya ba tare da an samu rarrabuwar kawuna ba. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajintawa iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kokarin su na tserewa harhare a yankin karamar hukumar Muya a jihar Neja da fatan hukumomi za su tallafa wa iyalan su. Sako daga Sani mai langalange ya wuri. A ƙarshe sai sakon Balkisu matar Garba na Halikan ba unguwar Dogon Rini Kamba Kebbi wacce ta ce muna kira ga 'yan kasuwa a Najeriya da su dubi Allah su sassautawa al'umma a cikin wannan watan azumin Ramadana mai kamawa da fatan wannan kira zai kai kunnuwan 'yan kasuwar domin aiki da shi.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Hanifa wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabia ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji 2 daga mukamansu. Sannan wasu jirage 2 na sojojin saman ƙasar Koriya ta Kudu sun yi karo a sararin sama a yau ɗin nan Juma'a a yayin wani atisaye inda 3 daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya ɓace.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Mr. Peter. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bismillah.